Ga alamu dai kungiyar malaman kwalejojin ilimi ta Najeriya ta zare takobi ne domin tunkarar gwamnatin tarayyar Najeriya domin a biya mata bukatunta wadanda ta ce bukatu ne masu zumar ganin an inganta ilimi a Najeriya. Shugaban kungiyar ta kasa reshen kwalejin ilimi ta Shehu Shagari da ke Sokoto, Muhammad Mansur Ibrahim, ya ce gabaki daya gwamnati ta nuna bata da bukata ga cigaban ilimi, shine yasa bata kulawa da shi yadda ya kamata.
Tallafi da ake ba jami'o'i na NEET assessment wanda an izo makarantun din kwalejin ilmummuka gaba ɗaya an yi, gwamnatin tarayya ta bada approval na ₦15 billion ga dukkan makarantun din kwalejin ilimi da kuma na fasaha da kere-kere wato polytechnics. Amma abin bakin ciki tun shekara ta 2018 da aka bada wannan abin, wani ya koma ya zauna bisa ga file ya rasa abin da aka yi, wanda yake ciki ne za a gyara makarantun ne, ciki ne za a tura mutane su yi karatu, a koma ba su trainer, ciki ne za a gyara ma ɗalibai wurin kwanan su. Halin da nake magana da kai, banda asusun tallafi na TEDFUND da ke wa makarantun ilmummuka ayyuka, wallahi babu wani abin da gwamnatin tarayya ko ta jiha ke yi.
Ya ce so da yawa aka yi rubuce-rubuce na bukatun kawo ɗauki wajen gyara ilimi, amma gwamnati sai ta yi biris da waɗannan bukatun ba tare da ta nuna sha'awa ga amsa su ba, kuma ko da ta yi alkawali ba ta cikawa.
Gwamnatocin jiha da na tarayya ba su gano manuhohin abin da kungiyoyi ke yi. Abin da yaren da suka ganowa yare na ai tashin hankali a ruwa makarantun ne. Kana ganin jami'o'i, matsalolin da dukkan jami'o'i na wadi. Mallaman jami'o'i suna na kwalejin ilmuka ke wadi, suna na kwalejin makarantun nan fasaba da kere-kere ke wadi. Ba wai sabon abu ne ake so ba. A'a, abubuwan da aka tayare da su tun shekara ta 2009 da aka yi waɗannan agreement, aka yi waɗannan rijejena, gwamnati ta ce za ta yi su har ilayo. Abin ya zama babu ardo, babu uban shifkau, kaga za ta dauko daki.
Da yake iyayen yara na hankorin ganin iyayensu sun koma makaranta domin cigaba da karatu, na tambayi wasu daga cikin iyayen akan yadda wannan tauna tsakuwa da kungiyar ta yi ya zo musu.
Ni mallam labaran gida dawa, su malamai yana da kyau su za su yi nazari game da alba, an ce musu a'a ba su kwata hakkinsu ba, amma dai isa gudu ya zan a zauna a sulhun tashi a mafi alheri daga cikin wanga al'amari.
Sunana Shehu Bude, a shekarun jiya na ga su yara suna rubuta waye dinga da aka koma, rabin kafafunsu cikin ruwa suke cikin aji-aji na ruwa, ya za a yi a ce ilimi zai gyaru haka? Don haka ina goyon bayansu su je su nemo hakkin ɗiyanmu, kuma su gaya ma waɗannan mutane su zazzaga su gani harkar ilimi a Najeriya ta mutu.
Sunana Junaidu Umar, muna kira ga mallamai don Allah su ciza su busa, sannan ga matsatsen ga da aika cikin halin ga da aika newa da kullun, ga coronavirus din ga, sannan ga haihuwar farashin kayayyaki, sannan kuma a tuwa a ce mallamai sun shiga aiki shin da wace kwaya za su kamawa.
Wannan barazanar da kungiyar ta yi na zuwa a lokacin da wasu kungiyoyi na ma'aikata a Najeriya tuni suka fara yajin aiki, yayin da wasu suka baiwa gwamnati wa'adi ta duba bukatunsu ko su ma su bi sawun takwarorinsu. Muhammad Nasir, Murar Amurka, a Sokoto, Najeriya.